Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an huni lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Zahra Ufagi da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litinin 3 ga watan Yuli shekara ta 2023. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su a cikin shirin da farko ga Zahra da kanin labarai.
An kaure da harbe-harbe a wani wurin shakatawa a jiya Lahadi a birnin Baltimore dake arewa maso gabashin Amurka, inda mutane biyu suka rasa rayukansu sannan aka raunata wasu 28. A yau Litinin Ukraine tace dakarunta sun sake kwace yanki mai fadin murabba'i kilomita 37 a gabashi da kudancin Ukraine a cikin makon da ya gabata. A yau Litinin jami'an kiwon lafiya na Palestina sun ce sojojin Isra'ila sun kashe akalla mutane 8 a wani hari da suka kai a yankin yammacin gabar kogin Jordan.
Kanan labarin kenan. A bangaren rahotanni za a ji cewa al'ummar kasar Niger sun koka dangane da matsalar yawan dauke wutar lantarki, lamarin da ke shafar kananan sana'o'i da zamantakewar jama'a. Za a ji uzurin da kamfanin wutar lantarkin kasar ya bayar. Ganin cewa al'ummar Najeriya sun zabu su ji su kuma ga irin mutanen da za a nada a matsayin ministoci a kasar da ma irin wa'anda ake fatar ganin an nada. Mun tattauna da wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullun daga jihar Kaduna a Najeriya. Haka zalika idan muka saki koma Niger za ku ji rahoto kan fadi tashin da wata kungiya da ke samun tallafi daga Amurka ke yi na ganin matasa a kasar da ma sauran kasashen yankin ECOWAS sun samu tudun dafawa. Kamar kowace rana Litinin, yau ma muna tafe da shirin ilimi garkuwar dan Adam tare da Babangida Jibrin. Amma a halin yanzu sai a gyara zaman a sauraron cikakkun labarin duniya.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. An kaure da harbe-harbe a wani wurin shakatawa a jiya Lahadi a birnin Baltimore dake arewa maso gabashin Amurka, inda mutane biyu suka rasa rayukansu sannan aka raunata wasu 28. Lamarin da ya kawo wani yanayi na bakin ciki a ƙarshen makon da ake shirye-shiryen gudanar da bikin ƴancin kai a ƙasar. Muƙaddashin kwamishinan ƴan sanda Richard Wally yace harbe-harben ya faru ne da tsakar dare lokacin da mutane akalla biyu suka bude wuta a kudancin birnin. An samu gawar wata mata mai shekaru 18 a wurin da kuma wani matashi dan shekara 20 wanda aka bayyana mutuwarsa a asibiti jim kadan bayan an kai shi. Magajin birnin na Baltimore Brandon Scott yace ina son waɗanda ke da alhakin kai wannan hari su saurare ni kuma su saurare ni sosai. Ba za mu saurara ba har sai mun kamo ku kuma za mu kamo ku din. Kafin nan ina fatan za ku yi tunanin dukkanin rayukan da kuka kashe da kuma iyalansu da ƴan uwansu. A yau Litinin jami'an kiwon lafiya na Palestina sun ce sojojin Isra'ila sun kashe akalla mutane 8 a wani hari da suka kai a yankin yammacin gabar kogin Jordan. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai wani samame ne a sansanin ƴan gudun hijira da ke Jenin, inda suka kai harin kan abin da suka kira cibiyar bada umarni ta mayakan sa kai. Isra'ila ta kai harin ne da jirage marasa matuka. Lieutenant Colonel Richard Hatch mai magana da yawun sojojin Isra'ila yace dakarun Isra'ila suna kwace makamai da alburusai. Yace ba muna shirin mamaye yankin bane, muna kai harin ne akan waɗanda muka auna. Baya ga waɗanda aka kashe, ma'aikatan lafiya ta Palestina tace akalla mutane 27 ne suka jikkata. Isra'ila tana kai hare-haren ne akai-akai a yankin, ciki har da wanda ya kashe Falastinawa 7 a watan da ya gabata. A makon da ya gabata ne kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya buƙaci a tsagaita wannan lamari tare da yin kira da Isra'ilawa da Falastinawa da su kauce wa kai hare-haren da ke ƙara rurrota wutar rikicin.
Kashin farko na labarin kenan, an jima kadan Zara'u za ta shigo da karashin labaran. Kafin nan bari mu je ga rahoton mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda al'ummar kasar suka koka game da matsalar rashin wutar lantarki da ke damun rayuwarsu ta yau da kullum. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin sashen Hausa na Muryar Amurka Suleiman Muni Barma ya aiko.
Ganin yadda kamar da wasa daukewar wutar lantarki ke neman zama ruwan dare a yan kwanakin nan a nan Niger, musamman a jihohin da ake kira na yankin kogin Kwara, wato Fleuve Niger ko kuma kogin Isa, waɗanda suka hada da Doso, Yamai da Talaberi, yasa jama'a fara kokawa kan wannan al'amari da a yanzu haka ake dandana kudar sa, kamar yadda za a ji daga bakin wasu mazaunan birnin Yamai.
Sunana Abdulrazak, mazaunin birnin Yamai. Duk wanda ka gaya da wani firigon shi cikin gida, bar magana sara da yi, ba take dayuwa. Wani dan kasuwa da dauko sulani ya saida ko su kayan marmari ko na shayi-shayi haka sun ɓaci. Tunda huta yau ta shiga cikin rayuwar mutane. Idan babu ta baka rayuwa. Wani bai iya kwana saida huta, wani bai iya aiki saida huta.
Sunana Adamu Alasan. Da kullum matsala guda ce. Hanyar birnin Kabi foto ya hwadi. Hanyar birnin Kabi foto ya hwadi. Kullum ita ce muke ji. Ya kamata a dauki mataki akan wannan. Yanzu kaga akwai wata matsala guda masu. In dai uwaye zaka ba yaro sulani ka hoshe ka dandana. Tunda in ba haka ba wallahi kuna dura mai yaro sulani wallahi kuma su tarke da zawo. Zahin gama da ake ciki ga sabro. Kai wallahi a tausaya.
A karkashin wata yarjejeniyar kasuwancin da aka cimma a shekarun baya, jamhuriyar Niger na sayan wutar lantarki daga Najeriya. Sabili kenan kamfanin wuta na Niger ke danganta halin da aka shiga da faduwar falwayar jigilar wuta. Sai dai labarin ya sha bamban a wajen wasu 'yan ƙasa irin su Salisu Abba mai gareji.
Ni ban mayar da ba da wani foto ne ya faɗi ko wani abu, kawai ina ji akwai babban matsala da ba sa so su faɗi. Ko biya rishin biya ne ma a can da ake dauko mana wutar ba su yi ko kuma menene, babu wani kamfani wanda yake kamawa shi ma ya rinka saida mana wuta, ko rishin kishiya, rishin kwankiran kamfani ɗaya ne sai abin da suka dama suke yi da mu.
A rubutacciyar sanarwar da ya fitar, kamfanin wutar lantarki ya alakanta matsalar da ake fama da ita akan tangardar wayar da aka samu kan hanyar birnin Kebbi zuwa Doso. To amma wani kusa a kungiyar kare yancin jama'a a fannin makamashi Kodaye Droit à l'Energie Abba Dan Ilela Umani na cewa bai gamsu da wannan hujja ba. A ra'ayinsa, akwai buƙatar gurfanar da kamfanin wuta na ƙasa a gaban kwaliya saboda zargin saɓa alƙawali.
Rajajen ya ce mun kai sun ka ce ga abin da an nasu sharuɗa mun ka ɗoka. To don me yasa mu sharuɗan da sun ka sa hannu na su bamu wuta 100% su kasa bamu? Yanzu in ka ɗoka a shekaran jiya da an ka ɗo tun ƙarfe 10 na dare da an ka ɗoke mana wuta, mu ba a maido mana ita ba sai ƙarfe 5:30 na asuba. To kai saboda Allah, in ba da ma Allah yake, Allah ya ruhu asiri ba, da ma na ce yanzu da ba su hallaka mutane ba, ga yara, ga sabro, ga menene kenan. Dan haka Nigeria idan suna iyawa, ya kamata mu ga yanda za mu yi mu tahimu kai ƙarar Nigeria, saboda mun yi rajajen da ita za ta bamu wuta.
Na tuntuɓi jami'ar hulɗa da manema labarai a kamfanin Nijelek Madam Ada Binta ta wayar telefon don jin inda aka kwana game da ayyukan gyaran wannan matsala, sai dai bata amsa kira ba. Haka shi ma ministan makamashi Ibrahim Yakuba da na kira bai ɗaga wayar ba.
Inda da akwai kula da mutane, in a wata ƙasa ne aka yi haka, wallahi ministan kin da ke kula da wuta da ya bar aiki. Kula ce kadai ba a yi da al'umma.
Jamhuriyar Niger, kasar da Allah ya hore wa hasken rana, ya kuma albarkace ta da kogin Kwara, Fleuve Niger na ci gaba da samar da wutar lantarki ta hanyar injina a daidai lokacin da illolin canjin yanayi ke toye ayyukan da galibin 'yan kasar ke dogaro a kansu, wato noma da kiwo. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman Mumuni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na intanet, Facebook, Twitter da Instagram. Ga Zarau da cigaban labaran duniya.
A yau Litinin, jami'ai a Pakistan sun faɗa cewa 'yan tada ƙayar baya sun kai harin kwantan ɓauna a kan ayarin motocin soji a yankin kudu maso yammacin ƙasar, inda suka kashe jami'an tsaro biyu ciki har da wani manjo na soji. Mummunan harin da aka kai a cikin dare ya faru ne a Balo da ke lardin Balochistan mai fama da rikici. Bangaren yaɗa labarai na rundunar soji ya ce sojojin suna cikin aikin bincike a yankin domin ƙoƙarin toshe hanyoyin tserewa lokacin da wasu gungun 'yan ta'adda suka yi musu kwantan ɓauna. Ya ƙara da cewa misayar wuta ta yi sanadiyar mutuwar jami'an soji biyu tare da raunata wani guda. Babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin wannan ƙazamin harin kwantan ɓaunan da aka kai a jiya Lahadi a Balochistan, yayin da wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙabilar Baloch da haramtacciyar ƙungiyar Tehrik-i-Taliban ko TTP ke kai wa jami'an tsaro hari. Harin na ranar Lahadi ya zo ne sa'o'i kaɗan bayan da wasu 'yan bindiga ɗauke da muggan makamai a wani yanki na lardin suka kai farmaki kan wani ofishin jami'an tsaro da makaman roka da bindigogi inda suka kashe 'yan sanda uku da soja guda. Batutuwan tsaro da sabunta makamashi ne ke kan gaba a yayin da shugaban Indonesia Joko Widodo ya fara ziyara aiki ta kwanaki uku a Australia a yau Litinin. Shugaban na Indonesia yana kan ziyara aiki ta kwanaki uku ne a Australia.
Da Zarawa Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Samadalla. Sanin cewa 'yan Najeriya sun zabu da ganin an nada ministoci da ma fatar ganin an nada ingantattu kuma waɗanda suka cancanta. Mun tattauna da Alhaji Adamu Makarfi da ke jihar Kaduna Najeriya ta wayar tarho dangane da wannan batu kamar yadda za ku ji.
To da farko dai muna ma Allah subhanahu wa ta'ala go a zaben mana ministoci waɗanda za su zama masu kishin ƙasa, masu kishin al'umma, waɗanda za su zo ne da nufin harkoki na ƙasa na cigaba ya bunƙasa ba wai tunaninsu su cika aljihunsu ba. Kuma mutane dole ne a wannan yanayi da nake ciki su kagara. Lokacin da shi shugaban kasa Buhari ya hau sarai cewa duk wanda zai ba minista wanda yake da gaskiya ne, wanda yake da kishi kamar da aka yi kyakkyawan zato a kansa, amma bisa gaskiya an sa na inda al'umma kasa suka zata. To shi yasa ake so a ga shi wannan sabon shugaban kasa zai kuma dauko wadancan wadanda wanda ya shude koko wanda shi ya gada irinsu za a kuma maimaita koko za a samo sababbi waɗanda ake sa rai ana da kyakkyawan zato kuma ana da sa ran za su yi abin da ya kamata a wannan ƙasa. Domin gaskiya akwai inda ciki ya ɗori ruwa don ana ganin akwai waɗansu wanda yake da sun yi irin waɗanda ake cewa sun gaje sun ga yau suna shirin ganin gobe. Waɗanda kuma su kullum in suka zo sai dai su yi tunanin ya za a yi su gina kansu. Shi yasa mutane suka gagara suna fatan za a yi zaɓe ba zaɓen tumin dare ba.
Na'am, to ganin cewa a baya can za ka ji akan yi ta yawan kiraye-kirayen cewa ana ganin lokaci ya yi da za a riƙa shigar da matasa a cikin harkar dama gwamnati a Najeriya. Yaya kake ganin wannan karan? Kana ganin shi wannan sabon shugaba Ahmed Bola Tinubu yana da wannan ra'ayin na ganin cewa tafiyarsa ya tafi da matasa kuma musamman ma mata kuma wajen nada mukaman nan, duk da dai an sani cewa a siyasa wanda ya yi wani al'amari ko ya taimaka yana son a bashi mukami. Kana ganin ko da mutum bai taka rawa ba a lokacin yakin neman zaɓe idan ya cancanta abu ne da ya dace a ce an nada shi a mukami irin na minista a Najeriya?
To ni a ganina Hajiya, kin ga abin da ya shafi harkar gwamnati ya kamata a ɗauko mutane ƙwararru, mutane masu gaskiya waɗanda za su taimaka ma shugaban ƙasa alƙawarin da ya yi ma mutane lokacin da yake zagaye na kamfen ya fitar a fitar da shi kunya. Kuma a ganina shi kanshi dai ya ɗaura kansa domin a lokacin da yake yaƙin neman zaɓe yana ta ba matasa tabbaci cewar zai tafi da matasa. Kuma har a ganina ma musamman ta ɓangaren mata ya ce a naɗin ɗansa zai ba su kashi 35 cikin 100 na naɗin zai ba mata ne. Kuma na tabbatar yanzu mata sun yi kasafe suna jiran su ga yadda zai yi naɗe zai cika wannan alƙawari da ya yi musu koko a'a irin abin da ake ce ma noman baka ne za a yi. Amma dai mu abin da muke cewa da harka ta gwamnati gaskiyar magana matasa dai su suka fi yawa a cikin al'umma kuma koya musu ne domin su ma su gwanince idan lokaci ya yi su fitar da shugabanci na gari. Don an ce ana buƙatar matasa ya kasance sun zama cewa gabanni na gari a lokacin da su ma suka kai gaba na a ce ga sun zama shugabanni. To tun yanzu ya kamata a fara shigar da su harkar gwamnati su san abin da suke yi su goge kuma ya kasance sun samu kishin ƙasa su taimakawa al'ummar su kuma mata an ga irin rawar da suke takawa musamman a bangaren siyasa shi yasa mutane ma a cewa da za a bar da sai a ce ma a far mata su shugaban wannan kasa domin su ma su jarraba irin kwadansu da kuma irin abin da za su yi ma kasarsu domin a ce san barka.
Alhaji Adamu Makarfi kenan a tattaunawarmu da shi a wato ta wayar hu dangane da batun naɗin ministoci a Najeriya. Yanzu kuma za mu sake leƙawa jihar wato jihar ko kuma in ce jamhuriyar Nijar, inda a wannan karo za ku ji yadda wata ƙungiya mai samun tallafi daga Amurka ke ƙoƙarin tallafa wa matasa a ƙasashen yankin ECOWAS domin ganin sun tallafa wa kansu da samun wurin zama. Ga wakilinmu da ke can Mamman Haruna Bako da cikakken rahoton.
A ƙarshen kowace noman damana na kowace shekara ne ɗimbin matasa ke kwarara zuwa ci rani ko wurin bida daga jamhuriyar Nijar zuwa sauran ƙasashen duniya musamman na yammacin nahiyar Afirka. Sai dai a cikin tafiye-tafiyen nasu matasan kan ci karo da ƙalubale da ma jarabawa kala-kala da suka hada da rashin cikakkun takardun balaguro akan ƙa'ida da ma sauransu. Abin da kai kungiyar nan ta tsari da ke samun tallafi daga Matscore ta kasar Amurka shirya wani taron bada horo ga matasan domin su samu madogara a lokacin tafiye-tafiyensu na zuwa taburada, kamar yanda Malam Sha'ibu Arji mai magana da yawon kungiyar ya yi mini karin bayani.
Zama taron da muke muna yi zama ne na horo, mu horar da wanda ba za su bada horo wajen matasa wanda su kuma matasan ga matasa ne wanda ke shekara tsakanin 18 zuwa 35 wanda za su ci moriyar wanga proje shi kuma ga proje nake ga muku proje ne na goji wanda irin ni ne gare su dan kuma sai suna tuma su ne tahiya wanda irin ni ne gare su ya ne suke tima gurin su suka biska ne buga tahiya jike suke yi mahora da su biskan yanayin tsarin tahiya muhimmancin tahiya inda zaka je haje ECOWAS ruwan guda 15 na jaha ECOWAS.
A cewar Mallam Rufa'i shugaban wata kungiya mai tare-tare da matasan don su tsaya gida su koyi ayyukan hannu don dogaro da kai a kasarin ɗan Niger, matasa na fita ne waje don samu abin tallafawa gida ko neman kuɗin aure ko yin gina ko neman kuɗin da za su yi jari don yin kasuwanci.
Dan Nijar duk hitar da suke ƙasar waje ba ta yana da shi zamana ba, ya ta yana dan shi bidu abin da zai yi zuwa ƙasa ta Nijar a yi mai wani aiki gida, musamman ma abin da sun ka mai da hankali a kai shi ne ciyar da 'yan uwa wanda annan ba su da abinci.
Daga bisani na tambayi Malam Sha'ibu Arji mai magana da yawon kungiyar tsari mai shirya wannan taron ko menene horon zai kumsa na tsare-tsare da matasan ya kamata su yi la'akari da su a lokacin tafiye-tafiyen da suke yi zuwa ci rani.
Yanayin horo biskan yanayin aiki da la'ura waga kamar WhatsApp waga can saboda ka samu ka san inda za ka taya kana da sanayya wanda ka sani ta wurin kuma kana iya aiki da wanga hanya ta WhatsApp ɗin kashin labarin wanka ka san yadda za ka rika turo kuɗi saboda a gina arziki a gidanku.
A bangaren ƙungiyoyin matasan wannan horon yana da muhimmanci sosai saboda zai sa matasan su rinka cika ka'idodin tafiya kamin su bar kasar su, duk da yake akwai ma bukatar su tsaya gida don kawuta su gudunmuwa wajen ci gaban kasar su, inji Abdulrashid Zaku shugaban majalisar matasa ta jihar Tawa.
Yalle yana da muhimmanci in ji ba wannan sai in ce au yana iya gyara ita ma wata hayya ce tunda ana baka hayyar da kai da kanka ka gayi inda zaka kama ma kenan baka ta haiba cikin batata hayya ko haramtata hayya a sai dai halatata hayya in son samu na mu abinda muke so a tallafa wa matasan nan don su tsaya gida don gida muke bukatar su tunda in suka wace babu wani cigaban kasa wanda za a samu.
Wannan horon shi ne na farko a duniya na gwaji kamin a kai shi ga sauran jahohi na wannan kasa da ma yankin Asia, inji Sha'ibu Arji.
In Aziz suma suna so a kai musu wannan project amma ka ce zai Nijar za a ɗauka a yi gwaji saman da Tawa akwai masu zawa jiha ce akwai masu tahiya kuma jiha ce akwai masu bisa wuce kuma da Tawa za a iya gane miye muhimmancin wata ga tahiya kuma miye kurakuranta.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
An gaida Mamman Haruna da wannan rahoto. Masu aroka da dai amanta ana sauraron wannan shiri ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. Shirin namu na wannan mako zai tsallaka ne zuwa ƙasar Kamaru inda za ku ji cewa sama da makarantu 6,000 ne suka rufe kofofinsu a arewa maso yamma da kuma kudu maso yammacin kasar ta Kamaru sakamakon barkewar tashe-tashen hankula da ya kunno kai a ƙarshen shekara ta 2016 zuwa farkon shekara ta 2017. Cikin wannan lamari dai kawo yanzu makarantu 313 ne suka bude kofin nasu shekaru 7 kenan da ake aiwatar da ta'addanci a wannan yanki na masu magana da harshen Ingilishi. Wakilinmu a ƙasar Kamaru Maimunatu Sado ta yi bibiya game da wannan matsala na ilimi a yankin Ingilishin na Kamaru bayan da ta ji ta bakin masana ilimi, iyaye da kuma ɗalibai.
Saboda rashin tsaro da ta'addanci da ke ci gaba da yaduwa a yankunan, shi yasa muka buƙaci daga bakin babban daraktan wata tashar talabijin, Malam Abdullahi.
Ai wannan babbar barazana ce wallahi ga yaran mu, har ma ga kasar gabaki daya. Taya zai a ce an wayi gari kasam kawai haka yara ba sa zuwa makarantun boko saboda wasu dalilai. Iyaye farko sun hana wannan yaran nasu zuwa makarantun, kuma da babban dalili, domin su ƴan tawayen suka ce har muddin waɗannan yaran sun zo makarantun su, to yau ka zo waɗannan yaran an kwashe su, ayi garkuwa da su, a zo a kwashe waɗannan ayi garkuwa da su. Ai dole waɗannan makarantu har da waɗannan bayan su yara makarantun ma ɗalibar har da su kansu malaman sun kawarce waɗannan makarantun nasu. Gwamnati ta ce daki mataki na ganin cewa an buɗe waɗannan makarantun. Ai ba zai iya yiwuwa ba a ce fa kaso rabi ne fa, kaso 50 cikin 100 waɗanda ainihin makarantun waɗanda aka rufe. Kuma iyaye suka ce muddin ba a ɗauki matakan tsaro na magance wannan abu ba su bar yaran su zuwa makarantun ba. Da yawa ba sun ƙaurace waɗannan wuraren zuwa wasu birane saboda wannan bokur ba zai iya ba. Kin manta cewar har ila yau fa a wannan ɓangaren akwai rana guda wacce aka keɓe ake kira ghost town, wanda babu aikin da za a yi. Har idan ma ka fito kai ma'aikace ma a wannan ranar ɗin ko ka buɗe shagonka, abin da ya biyo baya kai ka nema. Waɗannan matakai ne waɗanda ainihin gwamnatin ya kamata ɗauki tsauraran matakai na ganin cewa an tabbatar da ingantaccen tsaro har da zai kwaɗaitar da iyaye barin yaransu zuwa waɗannan makarantun. Kun ga wannan babbar barazana ce ga ainihin wato yara da kuma ita kanta gwamnatin ɗin, don ba ta tsira ba ita ma.
Sai kuma babban daraktan ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam da demokuraɗiyya a Afirka, Mr. Felix Agbo Kongo, ya tofana shi kamar haka.
First problem we are facing,
farkon matsalar da muke fuskanta daga Amba Boys ne, duk wanda ya kuskura zuwa makarantar gwamnati wannan mutum ya shiga tsaka mai wuya. Sannan idan kuma gwamnati ta yi yunkurin taimakawa al'umma, sai kuma al'umma ta fara fuskantar barazana. A sunsumin rikicin dai mun ƙauracewa makarantu saboda dalilai na halal, amma ba za mu iya ƙauracewa makarantun na tsawon lokaci ba. Ba za mu iya sadaukar da rayuwar yara don dalilai na siyasa ba. Wannan ɗalibar Priscilla Ngumshi ta bar birnin Kumba da ke sashen renon Ingilishi domin zuwa birnin Duwala don ci gaba da karatu. Amma kuma ɗalibar ta koka dangane da yanayin da take fuskanta a birnin Duwalan. Akwai wahalar rayuwa cikin wannan makarantar. Bani da abokani, ni kaɗai ce ina cikin damuwa sosai. Bani da kowa da za mu zanta da shi. Ina jin kaɗai ce. Majiyoyi da dama sun tabbatar da yin garkuwa da malamai 19 da ɗalibai da dama cikin shekara 2018 zuwa 2019. Sannan fiye da makarantu 160 da aka ƙona tun daga ɓullar rikicin tun ƙarshen shekara 2016 a sashen renon Ingilishi na ƙasar Kamaru har izuwa yanzu. Wani daraktan makaranta a birnin Duwala, Ali Usmaniya, ya yi mana bayanin halin da suke ciki. A wancan lokaci ba su da ko takarda ɗaya da ke nuna cewa su ɗalibai ne. Babu takardar haihuwa, babu takardar shahada na makaranta, amma dole ne mu karɓe su. Ba su da yayin makaranta, babu wani labari game da su, kuma dole ne mu horas da 'yan Kamaru.
Just to make sure we educate Cameroonians.
Malam Zakari ɗan jarida ne a ƙasar Kamaru. Yayi Allah wadai dangane da lamuran da ake fuskanta a ƙasar Kamaru.
Wato malaman Maimunu Sado, abin da ke faruwa yanzu haka na ƙasar Kamaru sai mu yi Allah wadai, saboda abin gaskiya na da matukar wahala. Sanin kowa ne cewa ministan ilimi mai zurfi ta dauki mataki domin ganin cewa a tsarin da aka kawo na wannan shekara 2023 na wato jarrabawa a kasar Kamaru, ta wani bangare idan an duba a yanzu haka idan akwai matsala. Matsalar mecece? Matsala ce kawai ta shafi malaman makarantu waɗanda ainihin yawancin su suka kauracewa makarantun da aka ba su damar wato tafiya yin duba ɗalibai yayin jarrabawa. To da dama daga cikin su ba su kasance a waɗannan makarantun ba, kuma yawancin waɗanda ba su kasance a waɗannan makarantun ba makarantu na karkara. Kuma makarantu na karkara ake cewa da akwai wahala da farko wajen isa can, na biyun kuma da akwai matsalar ainihin wato barazana da su ƴan awara suke yi a shashi da nan Ingilishi. Domin matsalar ba ta tsaya kawai a babban headquarter ainihin arewa maso yamma da kasar Kamaru ba, da kuma a headquarter din kudu maso yamma ta kasar Kamaru ba, wato Buya da ainihin Baminda. A wa'annan wuraren babu matsala, saboda wannan karo ma an samu dalibai 20,000 wa'anda suka shiga jarabawar ainihin GCA level da GCA ordinary level.
To masu sauraro, saboda ƙuran lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya, a madadin
Maimuntu Sado
daga kasar Kamaru da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin da kuma daidaita shi Julie Leather Gresham, na ku babin gidaje burin ke cewa huta lafiya sai wani makon.
An hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rai.
To madalla masu sauraro, yanzu kuma sai a saurari kaɗan daga cikin sakonninku da kuke aiko mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Nazifi Ibrahim Ruggar Malam Shagari da Abdullahi Hussaini Doku da kuma Faruku Mahe Karuga Sokoto. Suka ce a daidai wannan lokacin da shugaban kasar Senegal yake neman yi wa demokuraɗiyya karan tsaye, kuma yake neman kawo cikas ga zaman lafiyar kasar ta hanyar neman ta zarce a karo na uku, ya kamata kungiyar kasashen Afirka da sauran masu fada aji sai kokarin taka masa birki, don kuwa zaman lafiyar kasar Senegal shine zaman lafiyar wasu kasashen Afirka ta yamma. Sako na gaba ya fito ne daga Haddabi mai kwamfuta mai yama a jihar Kebbi, Najeriya. Ya ce da farko ina so ku isar min da sako na zuwa ga gwamnatin kasar Mali. Su sani mun sami labarin sun kori dakarun sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya, kana suka samo sojojin haya na kasar Rasha. To gaskiya muna ganin yin haka tamkar mayar da ruwa rijiya ne, saboda haka muna kira ga gwamnatin kasar Mali da ta dauki matakin horar da matasan kasar su domin su sa su aikin soja, domin ko ba komai mai daki shi ya san inda ke zuban ruwa.
An gaida Murtala Faru Sanyin na da wannan, kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
An kaure da harba harbi a wani wurin shakatawa a jiya Lahadi a birnin Baltimore da ke arewa maso gabashin Amurka, inda mutane biyu suka rasa rayukansu sannan aka raunata wasu 28, lamarin da ya kawo wani yanayi na bakin ciki a ƙarshen makon da ake shirye-shiryen gudanar da bikin 'yancin kai a ƙasar. Muƙaddashin kwamishinan 'yan sanda Richard Wally ya ce harbe-harben ya faru ne da tsakar dare, lokacin da mutane akalla biyu suka buɗe wuta a kudancin birnin. A yau Litinin, Ukraine ta ce dakarunta sun sake kwace yanki mai faɗin murabba'i kilomita 37 a gabashi da kudancin Ukraine a cikin makon da ya gabata.
To masu sauraronmu, da kuma muka zo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma ta anjima idan Allah ya kai mu wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Zarau Fage da karanto labarin duniya, sai Julie Ladies Creation da ta bada umarni, da ma injiniyan namu na wannan lokaci Hawwa Sharif ke fatan alheri. Sai anjiman ku a dakatar shirin yau da gobe.